إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال قولي الله سبحانه وتعالى ya kowa mai komai da ya kaddara mana haduwa wannan majalisi mai albarka a wannan yammaci na 15 ga watan Ramadan da jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda ya dace da 4 ga watan 3 shekara ta 2026, a wannan majalisi namu na 13 domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. A jiya kusan muna ƙarshen aya, mun tsaya ƙarshen aya ta 153, yau za mu tashi farkon aya ta 154. Fadin Allah ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabili
ولا نقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kar ku ce waɗanda aka kashe su ta hanyar Allah ko ɗaukaka addinin Allah matattu ne, bal ahya. Allah ya ce bari dai surayayyu ne, walakin la tash'urun, ai sani ne ba ku yi ba. Wala nabluwannakum bi shay'in, wallahi za mu jarraba ku da wani abu, min alkhawf, na daga tsoro, walju'i, da yunwa, wa naqsin min alamwali, da tawayar dukiya, wal anfusi, da tawayar rayuka, wasamarat, da tawayar 'ya'yan itatuwa, wa bashiris sabirina, كيور ما سهقلي البشر الذين إذا أصابتهم مصيبة سوني ودان دي دم مصيبة تاسا ميسو قالوا سيسك إنا لله مدي نألني الله شيك ملكم وإنا إليه راجعون كما مو إذوا قريش زابكم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ودان نم سنة دواني يقون مصمن دفع بنجد سنة كما رحمة وأولئك هم المهتدون ودن سني أبا بن شير ونن آير سي الله ونن آية تفرقو فدن الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سوى كركو تيغ ودن دا أكا كشي وجنني وجن نوكا كلمر الله كو وجن تيمكا وأدين الله ko wajen jihadi domin tabbatar da addinin Allah wadannan karkuce musu matattu ne ko da sun mutu Allah ya ce bal ahya bar su dai rayayyu ne rayayyu ne a ina rayayyu ne a wajen ubangiji gashi sun mutu an binne su amma kaburburan su za a mana rayukan su za a dauke su a ci gaba da kulawa da su su rayu rayuwa ta ni'ima kamar yadda Allah ya faɗa wannan ayar a cikin suratu ali imran akwai wata mai kama da ita wala tahsabanna alladhina qutilu
wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata
la
bal ahya'un
wannan ayar ta ƙara fito mana da waɗansu bayanai fiye da waccan ayar Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taɓa tsammanin waɗanda aka kashe wajen bawa addinin Allah gudunmawa ko wajen taimakon addinin Allah kar ku ɗauke su matattu bal ahya'un 'inda rabbihim rayayyu ne a wajen ubangijin su yurzaquna kuma za a ci gaba da azurta su arziki na ni'ima arziki na walwala arziki na jin dadi har zuwa tashi alkiyama kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu tirmidhi ya fitar da shi hadisin Ka'b ibn Malik manzo Allah ya ce inna arwahash shuhada kaga rayukan shahidai sune wadanda aka kashe domin taimakon addinin Allah ko wadanda aka kashe wajen yaki saboda tabbatar da addinin Allah ko wadanda aka kashe saboda yada addinin Allah subhanahu wataala yace fi tsairin qudar suna jikin wadansu tsuntsaye koraye tsuntsaye korayen su kuma suna gidan aljanna suna cin ƴaƴan itatuwan aljanna kenan rayukan wadanda suka yi shahada za a dauke su a kai su aljanna kafin a tashi alkiyama inda za a ba su masaukin sa na daddadi shi yasa duk mutumin da aka kashe shi ma'ana a wajen jihadi domin tabbatar da addinin Allah ko wanda aka kashe wajen yada ilimin addini ko wanda aka kashe shi ta bangaren da'awa karka yi tsammanin shikenan ya mutu ya rijiddige yana kabari ba ya da wani amfani a'a ko da gangar cikin sa yana kabari amma rayukan suna wajen Allah ana azurta su da ni'ima ce ta muna kyautata zatan duk waɗansu waɗanda aka kashe a wajen jihadi suna cikin wannan ni'imar kamar yanda duk waɗansu waɗanda aka kashe wajen yada ilimin addinin Allah wajen yada da'awa su ma muna kyautata suna cikin wannan ni'ima insha Allah musamman da kyauta ta musu shahada kuma insha Allah suna ta cikin ni'ima Allah madaukakin sarki yana azurta rayukan su cikin jin dadi da walwala haka duk wani wanda aka kashe saboda taimakon Adam yayi ta tunanin fuskanta irin waɗannan kalubale ko ba bane faru kenan shi yasa duk wani malamin sunna sai dai idan ba zai da'awar ba amma yana karkashin kalubale target ne ko dai ga yahudawa ko ga yan bid'a ko ga arnan duniya ko in dai kace za ka yi da'awa akan sunna to ka sani rayuwarka za ta yi kaza ko yaushe a lokacin akwai wani aboki na Dr. Abdul Muttalib Tribe sai muka na biyo ta gidan shi za ta dauke shi za mu go Zaria ta'aziyar Malam Andani sai matarsa take ce mana wai ku dan Allah malam ku daina wannan abun mana gashi ana ta kashe ku an kashe Malam Ja'far yanzu an kashe Malam Albani sai take jin tsoron wannan matar sai muka ce to ai muwa muna hanya insha Allah zaka sai dai ku yi hakuri amma rayuwa haka take duk wanda yace dai da'awa ta sunna Allah ya ce yayi hakuri kamar yadda annabawa suka yi hakuri kamar yadda sahabbai suka yi hakuri, kamar yadda manya-manyan malamai magabata suka yi hakuri. Akwai wani labari da Malam Aminu Daura yake bayarwa wanda ya faru tsakanin mu da shi, wanda muka je fataskun wa'azi, wasu ne sai gayyace mu, ashe kusan duk ɗan shi'a ne a gurin ba mu sani ba. Shi Malam Daura shi ya fara wa'azi, shi ya yi a kan sahabbai gaba ɗaya, bayan ya gama ni ma sai ya bani na ɗanyi a kan Nana Aisha. Wallahi a gurin ina faɗa falalan Nana Aisha ana tsine mata albarka, ina ji da kunnena, ana zage ta a gabana. Ashe ba mu sani ba, hatta ɗan midiya na gaba mu shi'a ne, ba mu sani ba. Ashe wanda suka cika gurin ɗan shi'a ne saboda sun ji labarin su Daura za su, kuma a lokacin ba a daɗe da yin abin da aka yi babban malamin su a Kano ba. A lokacin Malam Daura ce to Malam Dakata ba speaker ya zo ya karɓa, sai fara magana cewa ai ku sani, saboda ba mu san adadin su ba, sai ce ba ku isa ku yi mana wani abu ba, domin shugaban kuma gaba ɗaya na ƙasa ya je kanmu ga abin da ya fara kansu. Ya suka ce to fa kuma ba za ku fita ba, sai mun muku abin da kuka yi masa a kan. Wallahi daga lokacin kawai ne sai na ga wani ya, sai aka kantse wutar, sai aka waye gari ba wuta, ana yanke wuta kawai sai jifa, kawai na gaban mu sai jifa ce. To ni dai na hango ana dukan Daurawa da katako, da na juya sai da an rike mu riga. To daga lokacin kuma kawai sai tashi na ganna da drip asibiti, ba san me ya faru ba, ina aka doka, ina aka doka, ni ban sani ba. Shi kuma nan Daurawa ana ƙara mai jini, ni kuma ana ƙara mai ruwa. Akwai wasu daga tuwon da muka zo da su, kowa dai yana gefe da yawa, ma ɗauka ni dai na ɗauka gaskiya. Malam Daurawa ya riga ya tafi kenan, so da wahalar da ya sha ba mu sha ba gaskiya, amma Allah ya taimaka, shi ma ya tashi ya warware, kuma aka tashi ɗin Allah ya bamu lafiya, muka dawo muka ci gaba da wa'azi. Kuma wannan dalilin da abin da ya faru ɗin ya taimaka wajen rugujewa shi'a a garin Fataskum. Ya ina jin a Fataskum abin da ake yayi shi ne shi'anci, saboda sun fi kowa ƙarfi a lokacin wanda ya san Fataskum, wanda daga baya shekaru wajen uku da yin abin, kuma sai aka tura ni tafsiri Fataskum ɗin. To ƙalubale haka yake na rayuwa, ɗan shi'a sun taɓa sace ni, ƙarfe biyun dare suka sace ni, wallahi sace ni suka, har gidan ku suka ɗauke ni. Aka je muka je, kuma da muka je sai Allah ya cire mu tsoro tsakanin ni da su. Suka ce mu ji labari an ce kana zagin ku, mai ne kana zagin, wane ne kana, na ce ni ba na zagin kowa, amma ina faɗa abin da suka yi ba daidai ba ne. Suka ce yanzu idan muka kashe ka sai ni, na ce a shi kenan, Allah zai taimake ni na samu shahada insha Allah. Suka ce to za mu ja hankalinka daga yau ka daina, in ka ƙare za mu kashe ka, na ce ai ku sai da ku kashe ni ɗin. Suka ce to tashi ka tafi wajen ƙarfe uku dare, na ce to ba zan tauba sai an raka ni, ko raka ni inda kuka ɗauko ni, saboda Allah ya cire mun tsoro, kuma ban ɗauka zan fito daga hannunsu ba. To haka Allah ya kuɓuta da ni daga wannan lokacin. To ita da'awa in dai mutum zai yi, to ya dinga haɗuwa da irin waɗannan ƙalubalen, kuma ƙalubale ba su ƙare ba har mu koma ga Allah. Shi yasa duk mutumin da Allah ya ɗauki rayuwarsa wajen taimakon addinin Allah, wallahi wannan ya gode wa Allah, ya huta. Shi yasa muna damuwa da tafiyar Sheikh Ja'far da tafiyar Albani, saboda sun tafi da ilimin da suke ɗauke da shi, amma muna farin ciki muna murna saboda hanyar da suka koma zuwa ga Allah. Ko maƙiyinsu sai ya yaba musu akan hanyar da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa duk mutumin da aka kashe shi saboda addinin Allah ana kyautata masa insha Allahu ya yi shahada, kuma kar ku ɗauke shi bushe yana wajen Allah, ana raye cikin arziki da ni'ima da walwala da jin daɗi. Sai Allah maɗaukakin sarki ya cigaba da cewa wala nabluwannakum, wannan kalmar ta kunshi abubuwan ƙarfafawa guda uku. Abu na farko akwai qasmun mahzuf, akwai rantsuwa da aka shafe wallahi la nabluwannakum. Abu na biyu kuma ga alamul qasab. Abu na uku ga nunun mushaddada, ma'ana nunun tawkid. Allah ya ce wallahi, idan ka ji Allah ya zo da irin waɗannan ƙarfafawa guda uku, to kamar Allah yana nufin wallahi wannan abin sa ya fa, wallahi abin sa ya fa, wallahi sai afu. Haka Allah ya ce, Allah ya ce wala nabluwannakum, wallahi za mu jarraba ku. Allah ya yi rantsuwa, to wallahi jarraba sai ta faru. Allah ya ce wallahi za mu jarraba ku, kuma wallahi jarraba sai ta faru. Sai Allah ya ce bishai, da wani abu ɗan ƙarami, za mu jarraba ku da wani abu ɗan ƙarami wanda bai kai ya kawo ba.
me yasa aka ce za a jarraba mu da wani abu dan karami? Domin ai farkon jarrabawa da za a yi wa mutum za a yi masa ne da karamin abu, imaninsa yana karuwa ana kara masa karfin jarrabawa, imani yana karuwa jarrabawa tana karuwa, imani yana karuwa jarrabawa tana karuwa, gwargwadon imanin mutum gwargwadon irin girman jarrabawa da Allah zai maka, gwargwadon imaninka da Allah gwargwadon irin jarrabawa da Allah madaukakin sarki zai maka. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ashabun nasi al-abdiya ashaddu nasi bala'an al-anbiya, wadanda a cikin mutane mutanen da suka fi haduwa da tsananin jarrabawa sune annabawa. Me yasa annabawa suka fi haduwa da tsananin jarrabawa? Saboda imanin su yafi karfi na fiye da mutane. Manzala ya ce thumma al-amsal fal-amsal, sannan sai wadanda suka kwatanta irin na annabawa sai mutanen kwarai wadanda suka yi aiki irin na annabawa. Manzon Allah ya ce yuttala al-mar'u ala qadr dini, ana jarraba mutum ne gwargwadon addininsa, gwargwadon imaninka, gwargwadon jarrabawa da za a yi maka. Manzon Allah ya ce fa in kana fi dinihi salaba, idan akwai riko da addini sosai a cikin rayuwarsa, manzon Allah ya ce shuddida alai, to sai an fi tsananta masa mai jarrabawa. Me yasa aka fi tsananta jarrabawa ga mutumin da yake da imani? Sai malamai suke bada wani misali, suka ce zuka kalli zinari, lokacin da aka fito da shi daga rami da karkashin kasa, ai ba hato za a kai shi kasuwa a sayar da shi ba, sai an yi masa ne, sai an sa shi a cikin wuta, ya shiga cikin zafi tukun, ya tantana zafi, wannan wutar ta kawar da duk wani datti, ta tace duk wata dauka, sannan sai ya fito yayi sheki yayi kyalle, daga nan zai daraja. Suka ce to haka mumini yake, ba za ka yi daraja ba sai ka shiga cikin tsananin wahala. In kana so ka zama wani abu a wajen Allah, to ba a zama wani abu a wajen Allah sai ka haɗu da jarrabawa. Kamar yadda aka ƙona zinari ya zama wani abu, to kai ma haka za ka sha wahala sannan ka zama wani abu. Malamai suna cewa man lam takun lahu bidayatun muhriqa lam takun lahu nihayatun mushrika. Duk wanda farkonsa bai sha wahala ya ƙone ya shiga tsanani ba, to ƙarshensu ba za ga yana sheki yana ƙyalle ba. Shi yasa Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
الله مدعوكين سركيتش أحسب الناس أن يتركوا. Mutane suna tsammanin za a bar su haka kawai, an yi kulu amanna su ce sun yi imani, ka yi imani sai a bar ka haka kawai ka tafi cikin sauki cikin jin daɗi cikin walwala. Wa hum la yuftanuna, Allah ya ce ba tare da su an jarraba su ba ai ba zai yi ba. Allah ya ce laqad fatanna alladhina min qablihim, haqiqa mun jarraba waɗanda suka gabace su. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sanan Allah ya bayyana da masu gaskiya. Wala ya'lamanna al-kadhibina, sanan kuma ya bayyana da makarita. Ashe in kai zaka yi imani to sai an jarraba ka. Jarraba wannan ko ne ta zama da abin alkhairi ko ne ta zama da sharri. Wani Allah zai jarraba shi da ƴaƴa su zama masa alkhairi, wani Allah zai iya jarraba shi da dukiya ta zama masa alkhairi, wani Allah zai jarraba shi da talauci ya zama masa alkhairi, wani Allah zai jarraba shi da rashin lafiya ta zama masa alkhairi. Wani yana cin jarrabawa idan an yi masa, wani kuma baya cin jarrabawa. Amma ka sani a rayuwa dole Allah madaukakin sarki sai ya jarraba ka. Manzala na cewa ma yazalul bala'u bil mu'min, bala'i da masifa da tashin hankali da jarrabawa ba ta gushewa ga mu'mini hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a, har sai mu'mini ya haɗu da Allah baya da wani laifi ko dai a gaban Allah. Kenan jarrabawa da ake maka ɗaukaka ce, daraja ce, matsayi ne kankaran zunubi ne shi yasa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka sai ka gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya maka domin da ita ne ake daga darajarka da ita ne kake zama na Allah da ita ne kake zama kusa da Allah kai hatta a rayuwar duniya ba za ka zama wani abu a duniya ba ba tare da ka haɗu da jarrabawa ba shi yasa malamai suka ce duk wanda Allah ya ɗaukaka shi ko da ilimi ko da mulki ko da dukiya ku tambayi rayuwarsa kafin ya zama wannan me ya haɗu da shi a rayuwa wani idan ya baka labarin rayuwarsa kafin yayi kuɗin da kake ganin shi mai kuɗi ne wallahi sai ka zubar da hawaye wani idan ya baka labarin rayuwarsa ta neman ilimi kafin ya zama malamin a dinga sauraren shi sai ka sha mamaki wani idan ya baka labarin ɗaukaka da ya samu ta mulki ko ta matsayi kafin ya kai ga wannan ɗaukaka da wannan matsayi za ka sha mamaki wallahi na san wasu malamanmu manyan malamai a ƙasar nan wanda ake ambatan su wanda duk masallacin nan ba wanda bai san shi ba idan na faɗe shi wallahi mu muke zuwa kasuwa muke sayan masa da littattafai muke auno masa kwanan masara daya yana yin abinci a gidansa kuma malamin yana daga cikin malaman da ake jin su yanzu a Najeriya kuma da tawon malamai yanzu ba abinda malamin ba zai iya bayarwa na kyauta ba amma ni na sha auno masa ko masara kwano daya a zo a ci abinci a gidansa akwai randa kudin hayar gidansa ya kare sai karo karo aka yi tafara ana neman taimako amma yanzu zai iya bada kyautar gida haka rayuwa take komai lokaci ne kuma komai zai wuce shi yasa duk irin yanda ka samu kanka kai hakuri kuma ka sani wallahi sai ka haɗu da jarrabawa ko dai akan yaya ko akan mata ko akan dukiya ko akan gangan jiki ko akan makota ko akan abokan zama Allah madaukakin sarki ya alƙawari dole sai ya jarrabe ka da mai Allah zai wannan jarrabawar sai Allah ya gaya mana wasu abubuwa kamar haka sai Allah ya ce bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro na rashin zaman lafiya na tashin hankali waljuwa da yunwa me yasa Allah ya jera waɗannan abubuwa guda biyu malamai suka ce idan Allah yana so ya halakar da kai ko idan Allah yana so ya halakar da al'umma ko idan Allah yana so ya jarrabi al'umma abinda yake jefa musu shine waɗannan abubuwa guda biyu kuma duk al'ummar da take da waɗannan abubuwan guda biyu a cikinta to zai wahala ta ci gaba yunwa rashin zaman lafiya wannan ba a ci gaba da shi in dai kana jin yunwa ba za ka yi tunani ba barantana ka yi abin da barantana ka kirkiro abin da zai amfane ka idan ba ka da zaman lafiya ba za ka iya fita ba barantana ka je kasuwa ko ka je makaranta ko ka je masana'anta ko ka je gona kullum kana nan abin nan shi yasa Allah yana jefa wa manya-manyan al'ummomin da suka kafirce waɗannan abubuwa guda biyu dan Allah bai da su baya shine yunwa da tsoro Allah madaukakin sarki yana ba mu labari wa daraba Allahu matalan qaryatan
Allahu matalan qaryatan kanat aminatan
na'am
وَأَتِيَ رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
نعم
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
wannan alƙarya da Allah yake ba mu labari ita ce ta mutanen Saba wanda Allah ya musu ni'ima suka kangare wannan ni'imar da Allah ya musu Allah ya musu ni'ima ta abinci Allah ya musu ni'ima ta zaman lafiya suka kafirce suka kangare sai Allah ya ce fa'azaqahumullahu fa'azaqahumullahu libas al-jinn wal khawf sai Allah ya dandana musu tufafin mai tsoro yunwa da tsoro sai Allah ya jarrabe su da tsananin yunwa sai Allah ya jarrabe su da tsananin tsoro da rashin zaman lafiya me yasa bi makamu yasna'una sakamakon abin da suke aikatawa jiya mun karanta labarin Qurayshawa ƙarshe Allah kuma ya jarabe su da yunwa da tsoro ƙarshe kuma Allah ya dawo musu da cewa allazi afahamahum min ju'in wa amanahum Allah ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro. Shi yasa waɗannan manya-manyan cututtuka guda biyu su suke mai da al'umma baya. Amma duk lokacin da al'umma ta wadatu da abinci ta samu zaman lafiya, to danganan za ka ga wannan al'umma ta ci gaba. Shi yasa kullum wannan ƙasa tamu ake mana makirci da barazana akan waɗannan abubuwan don mu ja baya. Amma idan muka riƙe Allah, Allah maɗaukakin sarki zai amintar da mu, sannan Allah maɗaukakin sarki zai ciyar da mu. Shi yasa dole ne a rayuwarka wata rana Allah ya jarraba ka da tsoro da rashin zaman lafiya, wata ran kuma a ɗan taɓa ka da yunwa ka rasa abin da za ka zo da jarrabawa ce. Sai Allah ya ce wa naqsin min al-abwar, da kuma tawayar dukiya. Kana da arziki a waye gari baka da shi, kana da dukiya a waye gari babu, ko a waye gari ta yi ƙaranci, wannan jarrabawa ce. Kuma yana daga cikin jarrabawar da ɗan adam yake damuwa da ita, ita ce dukiya. Domin dukiya ɗan adam yana son dukiya, kuma Allah ya liƙa zuciyar ɗan adam game da dukiya. Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi lashadid, alkhairi anan ana nufin dukiya. Shi ɗan adam mai tsananin son dukiya ne. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, suna tsananin son dukiya, haka dukiya take. Kuma dukiya abun so ne, domin da ita ake taimakon addini, da ita ake gudanar da al'amuran rayuwa, da ita ake zaman lafiya, da ita ake ci da iyali. Wadatuwa abu ne mai kyau. Shi yasa manzon Allah yake roƙon Allah wadata. Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda, Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Manzon Allah yana roƙon Allah wadata saboda shi talauci bala'i. Ana cewa ba abin da yake talauci ƙarfi, domin komin girman ka in ya shige ka sai ka ranka ba, komin kibarka in ya shige ka sai ka rani, komin tsawonka sai ka ɗan durƙusa in ya shige ka. Duk irin yadda kake da kwanciyar hankali, in talauci ya shige ka sai ba shiga tashin hankali. Shi yasa manzon Allah ya nemi tsari daga talauci. Allahumma inni a'udhu bika min al-khufi wal faqri, Allah ka tsare mu da talauci. To da masifa ne bala'i. To amma shi yasa ɗan adam yake son dukiya don ya fita daga wannan yanayi. To Allah zai jarrabe ka da wannan abin da kake so na dukiya. Da ka dole sai dai kai hakuri. Wata rana kana da shi, wata rana baka da shi. Duk ran da baka da shi ka koma ga Allah, duk ran da kake da shi ka koma ga Allah. Idan Allah ya baka ka taimaki addinin Allah, duk ranar da Allah ya jarrabe ka ka rasa, sai Allah ya tuna da kai. Sai Allah ya sa maka nutsuwa da walwala sakamakon cewa baka da wannan abin da ka mallaka. Kuma ka sani dole wata rana zaka rasa. Tunda da baka da shi Allah ya baka, to wata rana za a waye gari baka da shi. Wasu daga cikin malamai suna cewa mutane da ake jarraba su matakai ne guda hudu. Jarrabawa da Allah yake wa bayinsa, to wannan bayin suna zama a matakai guda hudu. Suka ce mataki na farko, akwai waɗanda idan Allah ya jarraba su sai su yi fushi, su ga ai ba a kyauta musu ba, su kasa haƙuri, su ta damuwa, su shiga tashin hankali, su ɗimauce. Wani ma saboda wannan jarraba sai rasa rayuwarsa, wani ma saboda wannan jarraba sai kashe kansa, wani saboda wannan jarrabawa sai haɗu da hawan jini, wani ya haɗu da bugun zuciya. Saboda me? Saboda Allah ya yi masa jarrabawa a rayuwa, ya kasa haƙuri, ya kasa daurewa. Wannan ɓangare na farko kenan. Ɓangare na biyu su ne waɗanda idan Allah ya jarraba su za su yi haƙuri, za su yi haƙuri su yi kawanci. Ɓangare na uku su ne waɗanda idan Allah ya jarraba su za su yi haƙuri kuma su yarda da wannan jarrabawa, cewa haka Allah ya ƙaddara a rayuwarsu. Su yi haƙuri kuma su yarda da abin da Allah ya hukunta musu. Kaga sunfi na biyu kenan. Ɓangare na huɗu na ƙarshe su ne wanda suka fi daraja, su ne waɗanda idan Allah ya jarraba su sai su yi haƙuri kuma su yarda haka Allah ya ƙaddara musu, sannan kuma su gode wa Allah. Wanda shi ne azum farko kenan. Su ne masu daraja da ɗaukaka a wajen Allah. Da sun shiga wani hali na jarrabawa, sun san al'amari ne daga Allah, sai su yi haƙuri, sannan sai su mai da al'amuransu zuwa ga Allah, sun san haka Allah ya kaddara musu a rayuwa, sannan kuma sai su gode wa Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana cikin farin ciki da walwala sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan manzon Allah yana cikin jarrabawa da damuwa da tashin hankali sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal. Ma'ana a kowane ne ka gode wa Allah. Allah madaukakin sarki ya san da kai, kuma Allah madaukakin sarki shi zai fitar da kai daga cikin wannan yanayin da ka samu kanka a ciki. Haka malamai suka faɗa. kayi kokari duk wata jarrabawa kayi hakuri sannan bayan kayi hakuri ka yadda da abinda Allah ya kaddara maka a rayuwa sannan bayan kayi yadda da abinda Allah ya kaddara maka a rayuwa ka gode wa Allah meiwa wannan jarrabawa ita ce alkhairi a rayuwarka Allah yana so ya kare ka ne daga wani abu shi yasa ya jarraba ka akan wannan jarraba to in kai hakuri sai Allah madaukakin sarki ya fitar da kai daga wannan yanayi Abu Umayya Shuraih al-Qadi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ya rasu shekara ta 78 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu idha asabatni musiba yace na kasance idan masifa ta same ni idan na shiga jarrabawa idan na shiga tazamuwa idan na shiga tashin hankali yace hamidullah arba'a marrat sai in gode wa Allah a matakai guda hudu yace duk lokacin da Allah ya jarraba ni sai in gode wa Allah madaukakin sarki saboda abubuwa hudu da Allah ya mu yace abu na farko sai aka tambaye shi akan me kake gode wa Allah sai yace ahmadullah yace ina gode wa Allah ne idh lam yaj'alha fi dini lam yaj'alha fi dini Allah bai sanya wannan jarrabawa a cikin addini na ba ba imani na aka taba ba ba musulunci na aka kwace ba shi yasa ina gode wa Allah da wannan jarrabawa da ta tsaya akan rayuwata bata taba addini na ba mataki na farko kenan yace mataki na biyu ahmadullah yace kuma ina gode wa Allah madaukakin sarki idh lam yakun a'zamu minha to da Allah bai jarraba ni da abin da yafi wannan ba da Allah ya takaita jarrabawar akan wannan idan mutuwar da ne da Allah ya kaddara dana ne daya ya rasu ba duka bane suka rasu idan rasuwar mata ce da Allah ya kaddara mata ta daya ce ta rasu ba duka bane idan rasa wani abu ne na dukiya da Allah ya kaddara wani bangare ne na dukiya ta ba gaba daya dukiya ta bace idan wani abu ne na rashin lafiya da Allah ya kaddara mu wani bangare ne a jikina ba duka jikina bane yace sai in gode wa Allah kan wannan to da Allah ya kaddara jarrabawar ta tsaya iya nan bata shafi wani abu daban ba idan wani abu ne mahaifina ko mahaifiyata da Allah ya kaddara akan su ne kawai ba dangina bane gaba daya sai kai yace to ina gode wa Allah kan wannan yace abu na uku ahmadullah yace ina gode wa Allah idh razaqani as-sabr alaiha abu na uku sai in gode wa Allah saboda Allah ya azurta ni da hakuri akan wannan jarrabawa ba rasa imani na ba ban shiga cikin wani yanayi ba Allah ya azurta ni nayi hakuri akan wannan jarrabawa da Allah ya mun to ina gode wa Allah da na iya yin hakuri na daure na cije wani ya hada da irin wannan jarrabawa bai iya daurewa ba wani ya shiga irin wannan yanayi ya kasa daurewa ya shiga damuwa kullun yana kuka kullun yana kara har rashin lafiya ta kama shi sakamakon irin wannan jarrabawar da aka yi mun ni kuma alhamdulillah Allah ya samu hakuri sai in gode wa Allah kan wannan yace abu na hudu ina gode wa Allah wa ahmadullah ta'ala idh waffaqani ma amara li saboda da ya jarrabe ni din sai ya dahatar da ni da abinda Allah ya umarce ni na fada shine alladheena idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to na gode wa Allah da ya dadar da ni na fadi waɗannan kalmomi to wannan shine abinda shi wannan malamin Shuraih al-Qadi yake fada yake cewa duk lokacin da Allah ya jarraba ni ina gode wa Allah saboda waɗannan matakai guda huɗu kamar yadda ya fada Imam Zahabi ya ga wannan magana a cikin da ya zo na magana akan shi tarihin al-ala Shuraih al-Qadi shi yasa mu sani duk lokacin da Allah ya jarraba ka matakin da ake so ka dauka shine kai hakuri nan take wala nabalu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus sannan za a jarrabe ka da wani abu na tawayyar rayuka wata rana kana ji kana gani za a dauki masoyinka ko danka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko abokinka ko amininka saboda sai kai hakuri dole ne wata rana sai ka rasa wani naka haka Allah ya kaddara kuma wala Allah wanda kake so yake taimakon ka a rayuwa sai Allah ya dauke shi to sai kai hakuri ka mai da al'amari zuwa ga Allah da Allah ya datar da kai abin ya tsaya akan wannan da Allah ya datar da kai bai taba jirin ka ba da ya tsaya akan wannan abin sai kai hakuri ka koma ga Allah so da haka dole wata ran sai an taba rayuwar wani naka sai an dauki wani naka sai Allah ya ce bashir sabirin kaiwa ba sa hakuri al bashir
samarat
wa wasamara wa Allah ya jarraba ka da tawar yayin itatuwa amfanin gona wata rana kai noma kana tunanin zaka samu buhu 100 sai ka samu buhu 4 wannan jarrabawa ce kana tunanin zaka samu buhu 1000 sai ka samu buhu 10 jarrabawa ce kana tana za ka samu buhu 1000 sai ruwa zai shanye gona gaba daya sai ka rasa komai ka kashe kuɗi ka bata lokaci ka sha wahala kai menene amma sai Allah ya jarraba ka gaba daya ruwa ya shafa shinkafar ko alkama sai baka samu ba wannan jarrabawa ce sai kai hakuri ka bi da al'amari zuwa ga Allah wata rana kuma kai kana tunanin buhu 50 sai ka samu buhu 200 alkhairi ne shi yasa dole sai Allah ya jarraba ka da tawayar waɗannan abubuwa ko malamai suna cewa dole ne ka hadu da ɗaya daga cikin wannan jarabawa a rayuwarka ba wanda zai ce ya kubuta daga waɗannan abubuwa guda biyar da Allah ya ce zai jaraba mu da su babu shi wani ba kuma Allah zai iya hada masa abin gaba ɗaya ya same shi a shekara ɗaya gaba ɗaya ma'ana da rashin zaman lafiya da yunwa din da tawayar dukiya da rasa wani naka da rashin amfanin gona duk Allah zai iya hada maka su wannan jarabawa ce da ka sai ka koma ga Allah wani kuma Allah ya hada min guda daya sai dai mu sani duk lokacin da kaga Allah yana jarraba ka to Allah yana so ya daga ka ne Allah baya jarraba mutum haka kawai idan Allah yana so ya daga ka ka zama na Allah ka zama na kusa da Allah to sai Allah ya mai da kai wani abu ai mun ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta tarihi manzon Allah wani irin nau'in jarraba ne bai hada da shi ba amma karshe Allah ya mai da shi manzo Annabi ya fi kowa an ka dauki Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wace irin jarrabawa ce da bala'i da masiba bai shiga ba amma karshe Allah ya fitar da shi ya bashi kyautar ƴaƴa guda biyu dukkanin su annabawa da manzanni ya bashi jika Annabi ya bashi tattabakun na Annabi ya zama zuriyar sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk lokacin da ka hadu da jarrabawa kai hakuri Allah yana so ya daga ka ne kuma ka zama mai hakuri kar kai gaggawa karka ce kai ka har yanzu baka fita daga cikin wannan bala'in ba a'a mai bi sura ɗan mintuna ka fita sai ka kasa hakuri sai ka rasa imani wala Allah da ka yi hakuri dan lokaci ne dan kadan domin inna ma'al usri yusra duk inda ka ga tsanani to sauki yana nan baya kuma Allah yana jarraba ka ne a matsayin mumini saboda ya daga ka dan ya kankare maka kurakuranka maza Allah ya ce ko kaya ka taka ka ji zafi sai an kankare maka kurakuranka amma yadda muka karanta manzo Allah ya ce mu'mini ba zai kushi ba ana jarraba shi har ya zama ba yadda laifi ko daya har ya koma ga Allah babu laifi ko daya a kansa shi yasa sai mun yi hakuri da ko irin jarrabawa sannan shi hakuri Allah ya ce bashir sabirina kai masu hakuri bishara shi hakuri ana so ka yi shi ne nan take idan abu ya faru ba wai sai bayan kwana daya ba ba sai bayan kwana biyu ba a idan ka ce sai bayan kwana biyu za ka yi hakuri to ai kowa zai iya kowa masiba za ta iya samun sa ya zama bayan kwana biyar aikar abin ya tafi ai mutum ba zai shekara da shekaru yana kuka akan abu ba dole idan ya damu bayan kwana biyar abu zai wuce so ake nan take abin yana samun ka idan ka ji babu dadi to ka miƙa wa Allah al'amarin ka yi hakuri kar ka rasa imani kar ka abin da ba daidai ba kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mata dan ta yi rufe sai ta je gindin kabarin dan tana ta rusa kuka tana ta rusa kuka sai manzo Allah ya zo ya ta makabarta sai ga ta gindin kabari tana kuka sai manzo Allah ya ce da ita ya amatallah isbiri ya ke dawo Allah ki hakuri mana ki yi hakuri kawai tana bude baki sai ta ce da manzo Allah ilaika anni ta baka ba da guri bana san ganin ka ya za ka zo ka dame ni dan ba kai abin ya samu ba dan ba kai ka rafa ba sai ka zo ka ce in yi hakuri ni ba zan yi hakuri ba sai manzo Allah ya tafi ya bata bace san manzo Allah ba ko bai taba ganin shi ba sai manzo Allah ya ce can sai ga sayyidina Abubakar Allah ya kare yadda a gare shi ashe ya ji sai ya ce da ita ya ke baiwar Allah kin san wane ne ko ya ce ki hakuri tace wallahi ban sani ba sai ya ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah ya ce eh mana tace wallahi ban san shi ba taba ganin shi ba kawai sai ta garzo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta samu tace ya rasulullah wallahi ma arabtuka illa al'an manzo Allah wallahi ban san ka ba sai ban san kai bane wallahi ban san kai ne manzo Allah ba tace amma yanzu na yi hakuri sai manzo Allah ya ce innamas sabru inda sadamatul ula, hakurin da Allah zai karba yayin sakayya akai shine wanda akai nan take abin yana samun ka ga miƙa al'amari zuwa ga Allah kawai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أدني في مصيبتي وخليب لي خير منها شيء أنا ما قلت أتاوتي أما تدعك كي قارنا كي قول فينا كي فلونا كي تتناني كي تناني ولا يوك تقالي حكا كوي كما كاسان شو أبا كي سكي وكانت ما كانوا أن نجرب أبا أما إذا كميرا ناسا ندو كميرا الأمر تيزواك الله كي حكا الله تيسي الله تي أولئك عليهم صلوات إذن ودنا أقوي وني أبو نمو سمن دقو أبنجزم Allah ya danka yabon su a gurin mala'ikun da suke tare da Allah subhanahu wata'ala kuma waɗannan su ne waɗanda za a shirye da su zuwa ga abin da yake shine daidai ko zuwa ga samun rahmar Allah malamai suna cewa shi hakuri yana da fa'ida duk irin jarrabawa da Allah ya baka sani akwai fa'ida a cikin ta babu wata jarrabawa wanda Allah zai maka wanda babu amfani a cikin wannan jarrabawa ko ka sani ko baka sani ba shi yasa Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala ya turo wata magana ta Izzuddin Sultanul Ulama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata ya kawo a cikin tafsirin sa Mahasinut Ta'wil kamar yadda na koma ga wancan magana ta Izzuddin doguwar magana ce sosai kuma magana ta wanda yayi bincike sosai akan abin da yake da alaka da ainihin wato hakuri wanda Muhammad ibn Abdussalam sallallahu alaihi wasallam ya kawo a littafin sa wanda ya rasu shekara ta 660 ya kawo fa'idojin jarrabawa guda 17 wanda duk jarrabawar da Allah ya yi maka da iznin Allah ko dai ka samu akwai waɗannan fa'idoji guda 17 a ciki ko ka samu akwai wasu daga ciki wala Allah inda ka san akwai fa'ida da sa Allah ya jarraba ka a rayuwarka to da ka samu nutsuwa ka gode wa Allah akan wannan jarrabawa shi yasa ba ni zan karanto waɗannan fa'idoji guda 17 dan za su taimaka mana a duk irin yanayin da muka shiga ciki da iznin Allah idan muka tuna ga abin da za mu samu a wajen Allah wannan abin zai kara mana nutsuwa da walwala da jin daɗi yace fa'ida ta farko shine ma'rifatu izzur rububiyya wa qahriha idan Allah ya jarrabe ka tanan za ka iya gano girman Allahtaka Allah da karfin ikon Allah subhanahu wataala cewa za ka iya gano cewa lalle Allah shi ya halice ka shi yake mallakar ka kuma Allah shi yake jujjuya ka yadda ya ga dama shine rububiyya ta Allah jarrabawa tana sa dan adam ya san haka shi yasa zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san al'amari na Allah ne so da yawa zaka ga waɗansu suna da hali Allah zai jarraba su da wata larura da ana sayan lafiya akan wannan larurar da suna da kuɗin da duk duniya ba inda za su je ba za su yi wannan abin ba amma kuma suna da kuɗin ya kasa musu maganin wannan abu ba asibitin da yake a duniya wanda ya shahara wanda ba a kai su ba amma sun kasa warkewa daga wannan cutar kaga wannan zauna maka ikon Allah da karfin Allah da cewa Allah shine mahaliki wannan fa'ida ta farko da mutum zai san cewa lalle bawa kaskantacce ne zaka iya sanin kaskancin bawa kaga wa ba na abu ne abin mamaki sai ran da kaje zaka duba wani akan gadan asibiti wanda ka san shi a da a rayuwarka wala Allah da ka san shi mutum ne mai karfi mutum ne mai kuzari mutum ne mai kasar kasar mutum ne mai iko mutum ne mai abin da ya ga dama amma yanzu gashi akan gado a kwanci abin tausayi sai an kwantar sai an tayar mai yiwa abinci ma sai an bashi amma da ko kowa ya fi karfin kowa ya zama takalmin karfi wanda ya taka ya sa amma yanzu gashi akan gado a kwanci ba inda ya iya kaga wanda ya tuna maka bawa ba wani abu bane duk wanda ka ga yana kangara Allah kyale shi amma in Allah ya tashi kama shi wallahi ba wani abu ne ba zai zama abin tausayi zai zama maka abin tausayi shi yasa duk wani tantirin azzalimin shugaba ku sa masa ido inna babu sharabtika la shadid kabu ubangijin ka yana nan to shiga jarrabawa yana sawa mutum ya gane bawa ba wani abu ne kaskantacce ne a wajen Allah. Abu na uku daga cikin fa'idar jarrabawa da Allah yake yi bayi shine al-ikhlasu lillah. Nan da bawa zai gane me da al'amari zuwa ga Allah. Tsarkake Allah a cikin dukkanin komai, domin ba inda za ka koma ka samu sauki in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Domin ka san ba inda za ka yi. Duk wani magani da ake nema an nema, duk abin da ake sha an sha, duk abin da ake shafa an shafa, amma ba a samu sauki ba. Kaga anan dole ne baka ashe ka koma ga Allah wanda ya jarraba ka shine da yayi maka wannan. Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Duk lokacin da Allah ya shafa maka wata larura, ka haɗu da wata cuta ko da wata damuwa, ba wanda ya isa yayi maka wannan cuta sai Allah. Wannan kaida ce ta Allah. Kaga wannan zai ƙara sabawa ya tsarkake al'amarin shi zuwa ga Allah, ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta hudu daga cikin fa'idar jarrabawa shine yana sawa bawa ya zama kullun yana komawa ga Allah, yana fuskantar Allah. Domin ka san ba wanda zai iya yin shi, to dole za ka rinka komawa gare shi. Wannan shine amfanin mai addini ya haɗu da jarrabawa. Wannan shine amfanin a samu likita mai addini ya dinga karɓar marasa lafiya. Domin za ka ga shi mai addini idan ya haɗu da jarrabawa, to kullun yana ganin duk wani magani da za a yi masa sababi ne. Amma haƙiƙanin wanda zai yaya masa shine Allah. Shi yasa ba zai bar ambaton Allah a bakinsa ba, ba zai daina kiran Allah, ba zai daina komawa ga Allah. Haka shi ma likita wanda ya san addini, za ka ga duk lokacin da ya karɓi mara lafiya zai dinga nuna masa fa duk abin da zai bashi sababi ne, amma Allah shine mai yayewa. So da haka ko aiki zai shi ma sai yayi addu'a, sai yayi bismillah, sai ya koma ga Allah. Ya koma ga Allah shikenan. Akwai wani bawan Allah na san shi ya haɗu da larura ta shanyewa ɓarin jiki, paralyze. Sai aka kai shi wani asibiti a Egypt. Likitan ya gama duba shi gaba ɗaya, an kashe kuɗin jirgi, an yi menene, an yi menene, an je asibiti, an kashe maƙudan kuɗi. Ya ga likitoci sama da guda uku. Sai likita na ƙarshen, wani mahaddacin Qur'ani mai addini, ya duba shi ba shi magunguna. Sai ce, amma zan gaya maka wani abu. Dan bakin mutumin na san shi ya karkace haka, ya karkace. Sai ce, idan ka koma gida ka rinka yi da izinin Allah, bakinka zai dawo daidai. Sai ce, idan ka je gida ayi alwala, ka rinka yi alwala, ka sallah raka'a biyu, ka dinga karanta suratul fatiha da ƙarfi ta yanda wanda yake wajen gidanka zai iya juyowa. Insha Allah ba za ka daɗe kana wannan ba, bakinka zai koma daidai. Wallahi bawan Allah ne bai fi kwana uku yana yi ba, bakin ya koma daidai. Arama na ba da bara kyauta, ba sadaka. Wannan mujarrabi, kaga mai addini aka samu, ce sa ya gaya masa ga yadda ya kamata ya dinga yi. To al'amarin Allah haka yake. Duk lokacin da ka ji baka da lafiya, duk wani magani da za a baka sababi ne. Sababi ne. Amma haƙiƙanin mai yayewa shine Allah. Duk abin da za ka sha, in Allah bai kaddara za ka abin da ba, ba za ka warke ba. So da haka wannan yana da kyau. Abu na biyar daga cikin fa'idar da take da alaƙa da fa'idojin jarrabawa shine ƙanƙantar da kai da addu'a zuwa ga Allah. Da yawa wallahi wani bai fiye addu'a ba sai in ya haɗu da larura. Wani idan yana lafiya bai fiye addu'a ba. Kuma yana daga cikin addu'ar da muke sakaci a kanta a yanzu shine addu'a ta lafiya. Kafin ka ji mutum ya ce ya Allah ka bani lafiya, Allah ka bani lafiya, wallahi ya ce ya Allah ya bashi kuɗi fiye da shurin masaki, muna sakato zai roƙi Allah lafiya. Kuma yana daga cikin addu'o'in manzon sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya. To amma mun ba mu fiye neman wa kanmu addu'a kan lafiya ba, shi yasa kananan cututtuka sun mana yawa. So da ba mu addu'a Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka yaye mana abin da yake da kofi wannan addu'ar ba. To shi kuma fa'idar wannan yawan addu'a zai tasiri. Shi yasa za ga wani ba zai san addu'a ba sai ya haɗu da larura. To kaga ashe wannan laruran ta koya masa yin addu'a. Shi ta yana da kyau duk lokacin da muka fi irin wannan mu rinka yawan addu'a muna komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta shida wanda daga ita za mu tsaya gobe mu dora saboda yanayin lokaci shine al-hilm. Mutum zai san juriya da dauriya akan duk abin da ya shafi shi na masifa. Yana koya mutum wannan. wani mutumin da aka gan shi indai yana da lafiya indai yana da lafiya to da wahala ya zauna a gidansa da rana ya maka awa uku ana yin sallar asuba ya fita ba zai dawo ba sai bayan magariba amma duk wanda Allah ya jarbe shi da wata lura ta rashin lafiya za ka ga sai zauna a gida ya awa goma a ganin ya gano fa'idar juriya kenan da kuma dauriya da zaman lafiya ko da aka larura tana koya wa mutum dauriya da juriya da jin daɗi zaman lafiya ba na mantawa shekarar da aka yi corona wannan shekara kungiya ta ba da umarni kowa ya yi tafsiri a gidan shi wallahi ne dai ɗaliban da suka kira ni suna cewa su dai corona larura ce amma ta zama musu amfani da jin daɗi saboda ɗaliban ilimi da yawa sun sauke littattafai a gurin malamansu da azumi a wannan zaman wanda da ba don corona ba da malamin ba za su zauna ba da ɗalibai ba su ɗauki waɗannan littattafan ba za ka fa'ida kenan shi yasa ake cewa masa'ibu qaumin inda qaumin fawa'idu bala'in wasu jin daɗin wasu ne to fa'idar da za ka samu ta wannan jarrabawa zai koya maka juriya da dauriya ko dangane da abin da ya same ka ko kuma game da abin da za ka iya zauna ka yi jinya akan wannan larura ta rashin lafiya wannan ita ce fa'ida ta shida daga cikin fa'idojin jarrabawa idan Allah madaukakin sarki ya jarraba mutum ina ganin za mu tsaya nan saboda akwai baki da muka yi kuma na san za a gabatar da su idan Allah ya kai mu gobe ko ba zo ba Allah ya sa mu dace idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi fa'ida ta bakwai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu nazar abinda muka yi kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya yi mana duk wata jarrabawa da Allah yake mana Allah ya yi mana duk wata jarrabawa kuma Allah ya sa ta zama alkhairi da albarka a rayuwarmu duk wata jarrabawa Allah ya sa ta zama alkhairi da albarka a rayuwarmu abubuwan da suke damun mu Allah ka yaye mana su bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka sa mu shiga da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi